Amurka a bude sake saboda mun bude kofar diplomasiya. Ya kara da cewar tarurruka na Vienna wani mataki ne mai matukar amfani a yayin da muke kokarin gano abinda Iraniyawa ke shirin yi don komawa mutunta yarjejeniyar wacce ta takaita shirin nuclear Iran domin dage mata takunkumi. Kasar Amurka ta janye a cikin shekarar 2018 karkashin mulkin tsohon shugaba Donald Trump matakin da ya hada da sanya takunkumin karya tattalin arziki kan Iran. Ana ta martanin kuwa Iran ta fara janyewa daga alkawarinta yayin da take neman sassauci daga takunkumi ganin ta tara dimbin ma'adanan uranium mataki daban-daban.
To kafin ku ji karshen labaran za mu leka bangaren rahotanninmu. A ɗazu da hantsi ne sabon Prime Minister Jamhuriyar Nijar Uhumudu Muhammadu ya yi rantsuwar kama aiki a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar wacce kai tsaye ta ba shi damar soma tafiyar da al'amuran gwamnatin da shugaba Bazoum Muhammad ke shirin kafawa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Kundin tsarin mulkin kasar Niger ne ya shata cewa dole Prime Minister ya rantsuwa akan littafin addininsa a gaban Majalisar Dokokin Ƙasa kafin ya soma aiki. Dalili kenan sabon Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya dafa Alkur'ani mai tsarki a wannan Laraba a zauren Majalisar Dokokin Ƙasa. Dabra da bikin bude zaman majalisar na farko da majalisar dokokin kasa Honorable Alma Umaru na daga cikin 'yan majalisar da suka halarci wannan biki.
Prime Minister ya zo ya rantse bisa Qur'ani mai tsarki. Ya ce zai bi ka'ida ta kasa, zai hada kan 'yan kasa, zai kiyaye iyakan aiki, ka asa siyasa, zai gama kan 'yan kasa a yi aiki wado ba daya. Kenan tun da alkawarin wulla gaban Ubangiji Allah majalisa ta yi na'am da wannan rantsuwa da yi, kuma rantsuwa gaban waye? Gaban assembly, gaban Ubangiji Allah gaban shi ne.
Bakin wanda a ɗaya gefe ke matsayin na soma zaman 'yan majalisar dokokin kasar ta Nijar karon farko bayan kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da su a matsayin zaɓaɓɓun wakilan al'umma a watan da ya gabata, ya samu halartar jakadun ƙasashen waje da ma wasu tawagogin 'yan majalisar dokoki daga ƙasashe makwabta. Shugaban masu linjaye a majalisar tarayya Alhassan Ado Doguwa shi ne ya jagoranci tawagar Najeriya a wannan biki.
Mu'amalarmu da majalisar ƙasar Nijar za ta ba da muhimmanci akan harkar ilimi, harkar noma da harkar abin da ya shafi harkar tsaro wadda a wannan lokacin babbar matsala ce a nahiyar Afirka ta Yamma. Dukan mu'amaloli da ya kamata a yi tsakanin ƙasa da ƙasa da tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Nijar ta fuskar magance wannan abubuwa da suka shafi harkar rashin tsaro a wannan yanki namu. To majalisa za ta mai da hankali akan wannan, idan ma ta kama mu yi tarayya ne wajen yi wa kanmu dokoki na ƙasa wanda za su taimaka wajen tsare kan iyakokinmu, wajen inganta harkar kula da rayuwa da dukiyoyin mutane a wannan yanki. Ina so in tabbatar muku shugabancin majalisar tarayyar Najeriya da kuma majalisar ƙasa ta Najeriya da gwamnatin mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a shirye muke don mu inganta wannan mu'amala don mu samu wa jama'armu da al'ummarmu kariya.
Yan adawa sun fice daga zauren majalisar a daidai lokacin da ake dabda rantsar da Prime Minister Uhumudu, domin a cewarsu har yanzu ba su ba da kaye ba a game da sakamakon zaben da ya ayyana cewa dan takarar RDR canji Muhammad Usman ya fadi a karawarsu da Bazoum Muhammad, kamar yadda Honorable Kabiru Ibrahim ya bayyana mana.
Ka san mu har yanzu muna gaban kotu ganin cewa dan takarar mu shi ya ci zabe a maida mishi abin da ya ci. To tunda ba shi ya nada Prime Minister ba, mu gare mu kenan abin ne wani bai shaye mu ba, babu abin da ya gama mu da wannan tatu. In kotu ta ce yau an kare shari'a gaba ɗaya duka an yanke ga wanda karshe shine wanda aka ba, sai mu yi mu baya mu kama mu kowa ai ta haya.
Sabuwar majalisar dokokin mai shekaru biyar na wakilcin al'ummar Nijar za ta shafe watanni akalla uku domin tantaunawa akan wasu mahimman batutuwan da suka shafi tafiyar ƙasa a fannin doka, yayin da a ɓangaren zartarwa ake ci gaba da tantance sunayen mutanen da za a baiwa mukami a sabuwar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Zanika na Jami'ar Oxford sun dakatar da gwaji da ake yi akan ƙananan yara da matasa yayin da hukumar kula da magunguna ta Burtaniya suke gudanar da bincike kan sahihancin ingancin allura biyu na rigakafin. Hukumar kula da ingancin magunguna da kayayyakin kiwon lafiya tana duba yiwuwar alaka tsakanin allurar rigakafin da daskarewar jini da ake samu a fadin duniya, ciki har da kasashen Turai da dama. Ya zuwa yanzu an sami mutane 30 ne kawai da suka samu matsalar daskarewar jini daga cikin allurar rigakafi miliyan 18 da aka bayar a fadin nahiyar Turai, gami da mutum 7 da suka mutu. Yawancin daskarewar jinin da aka samu nau'i ne na daskarewar jini da ke kwararowa daga kwakwalwa, wanda kuma kan iya haifar da mutuwar sassan jiki. Marco Cavallari, shugaban sashen rigakafi na hukumar kula da magunguna ta Turai, ya faɗa wa jaridar ƙasar Italiya a ranar Talata cewar hukumar ta shirya don tabbatar da alaka tsakanin maganin rigakafi da ke fuskantar cece-kuce da kuma daskarewar jini, amma kuma hukumar ta bada sanarwa ga kamfanin dillancin labarai na Faransa inda take musanta wannan ikirarin. Tana mai cewar tana sa ran bayanan sakamakon binciken nata ko dai ranar Laraba ko kuma Alhamis. Kafafen yada labarai na Rasha sun ruwaito cewar an kai ɗan siyasa ɗan adawa da ke kurkuku Alexei Navalny asibiti a gidan yari, inda aka yi masa gwajin annobar COVID-19. An kwantar da shi asibiti ne 'yan sa'o'i bayan ya saki wata sanarwa a kafofin sada zumunta inda ya bayyana zargin ɓarkewar cutar tarin fuka a gidan kurkuku, kuma ya yi ƙorafin yana fama da wani tari da zazzabi. Hankali ya karkata kan lafiyar Navalny bayan ya sanar a makon jiya cewar zai fara yajin cin abinci don samun abin da ya kira kulawar kiwon lafiya ta gaggawa, a yayin da yake zaman gidan kaso na shekaru 2.5 a gidan yari da ke da tazarar kimanin kilomita 100 daga birnin Moscow. Ina da 'yancin neman ganin likita da kuma samun magani, amma don sakarci ba a bani damar ko ɗaya ba, Navalny ya rubuta a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Instagram yana sanar da matakin daina cin abinci da zai fara. Navalny, mai shekaru 44 da haihuwa a duniya, ya kuma aika wasiƙar rubutu ta hannu zuwa ga shugabannin gidan yarin, inda yake bayanin ciwo mai zafi a bayansa wanda ya bazu zuwa kafafunsa, wanda hakan ke haifar da ɓacin rai.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto labaran duniyar. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotannin. A yayin da a yau Laraba ake bikin ranar lafiya ta duniya, gwamnatin Najeriya ta sha alwashin yi wa kashi 70 cikin 100 na 'yan Najeriya allurar rigakafin coronavirus kafin shekara mai zuwa, bayan da gwamnatin ta karɓi gudunmuwar rigakafin 100,000 daga ƙasar Indiya. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibran ya aiko mana da ƙarin bayani daga Lagos.
A yanda gwamnatin Najeriya ke batun dakatar da allurar rigakafin cutar coronavirus sakamakon ƙarancin magungunan na rigakafi, yanzu haka dai gwamnatin ƙasar Indiya ta baiwa Najeriya gudunmuwar allurar rigakafin cutar coronavirus samfarin AstraZeneca 100,000 domin ci gaba da wannan aiki a Najeriya. Shugaban kwamitin aiki da cikawa na yaƙi da cutar coronavirus kuma sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha shi ne ya sanar da hakan ga 'yan jarida. Bisa kiyasin da gwamnatin Najeriya ta fitar da ya nuna cewa kawo yanzu akwai mutane fiye da 963 ba kaiwa allurar rigakafin cutar coronavirus samfarin AstraZeneca. To koya wa'anda aka yi wa wannan alluran suka ji kan yarda har yanzu akwai wa'anda ke nuna shakku game da allura?
Sunana Usman Bala Kofar Kudu, ina ɗaya daga cikin wa'anda aka yi wa allurar AstraZeneca na coronavirus, kuma gaskiya ni da aka yi mun allura ban ji komai ba, har ma da na zo kwanciya ban samu wani side effect ba ko wani abu da wasu sukan faɗa. Ni gaskiya alhamdulillah normal, kuma har na karɓi certificate ɗina bayan kwana uku.
Ba zai na tafi ƙaramin ɗakin shan magani na matakin farko, aka sa suna na rajistar masu karɓan wannan magani na cutar corona, aka rubuta kati daga bisani, naje aka bani alluran, aka ɗauki hotona, sannan aka bani katin, aka kuma bani rana da zan je a bani alluran a karo na biyu. Abin da ya faru kenan. So muna fata Allah ya kare mu da kariyarsa daga wannan cuta ta corona. Babu wani matsala, ban ji komai ba, har yanzu lafiya na launa ke ji. To jama'a na iya zuwa su ɗauki wannan alluran rigakafin, babu matsala.
Fata gwamnatin Najeriya dai shi ne na ganin an yi wa 'yan Najeriya fiye da kashi 70 daga cikin adadin 'yan Najeriya fiye da miliyan 200 da ake da su tun daga shekarar nan na 2021 zuwa shekara mai zuwa ta 2022. Yasi na baya-bayan nan dai na masu ɗauke da cutar coronavirus ya nuna cewa akwai mutane 363,388 da suka kamu da cutar ta coronavirus tun daga shekarar bara zuwa yanzu, yayin da mutane fiye da 250,000 suka rasu, sai kuma 153,630 da suka warke. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. To masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don jin shirin mu na gaba.
Domin fa'ari wadda har ji su da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da kan duba lamuran da kan shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba shirin shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin matasan Arewa, Nastura Ashir Sharif, yadda yake ganin mafitarwar ware fitinar masu satar mutane ko 'yan bindiga da ma 'yan ta'addan Boko Haram.
Shi wannan rigimar da ake ta 'yan ta'addan na masu kashe mutane da ɗiban mutane da garkuwa da mutane wanda suke, rigima ce fa wacce za ta yi sauƙin a sasanta ta. Duk wanda ya san tarihin wannan rikici ya san fitina ce kurin tsakanin manomi da makiyayi. Ta juye manoma suka koma suka da cikin gari, suka haɗa kai da 'yan sanda da hakimai da wasu alƙalai, aka dinga kafa kwamiti na 'yan vigilante ko 'yan sa kai da Hausa. Suka dinga zuwa suna farmakar fulanin nan, suna kama su kashe su, su kwace shanunsu. Da an ce ba fulatani ya shiga gonan mutum da dabbobinsa, a kamo shi a takarkado gaba ɗaya garkensa, a zo a riƙe shi a tsare shi da ƙarshe, duk a kwashe masa shanunsa a saida su. Sannan idan suka shigo cikin gari cin kasuwa, a kama su a kashe su. Daga nan farigimar ta tashi, su ma suka je suka haɗa kansu suka yi gurub-gurub, suka ɗauki makamai, ana kuma yi musu fashin shanunsu da dabbobinsu, suka ɗau makami suka ce za su kare kansu. Daga nan suka fara farmakar 'yan sa kai. To tunda aka san wannan rigima tsakanin manoma ne da makiyaya, ai sai a nemi yanda za a sulhunta ta. Waɗanda suka yadda suka karɓi sulhu, a fito da su daga cikin dajin, a zauna da su, a rantsar da su kamar yanda suke a zamfaran nan, a ba su alkur'ani su rantse, a karɓi bindigoginsu a ajiye. In ya so waɗannan mutane a nemi a ba su fansa, a nemi shanu ne, wanda ya rasa saniya 100 ka ba su saniya 10, wanda ya rasa saniya 50 ka ba su saniya 5. Haka su kuma maki manoman nan da aka yi musu asara, aka kokkone musu garuruwa, da wanda suka saida gonakinsu suka biya fansar 'ya'yansu ko matansu ko na kusa da su da aka ɗauka, a nemi wani abu a taimaka musu da su cigaba da rayuwa. In ya so waɗanda suka ƙi fito wannan lokaci guda, a sashi a yaƙe su ga gaba ɗaya a jihohin da abin yake faruwa. Amma yanzu kana ji shugaban kasa ya ce wai ya tura soja 6,000 zamfara. Don ka tura soja 6,000 zamfara da an fara yakar su za su rabe ne, wasu su yi Katsina, wasu su yi Sokoto, wasu su yi birnin Kebbi, wasu su yi Kaduna, wasu su yi Niger. Haka za su yi. Idan ba yakin nan daukar su aka yi lokaci guda ba, ya zama to irin karfin sojin da ake amfani da shi a jihar Zamfara. Shine a Sokoto, shine a Zamfara, shine a Kebbi, shine a Kano, shine